This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin tsaro a kasar Ghana sun ce sun shirya tsabdan ganin an gudanar da babban zaben kasar cikin kwanciyar hankali da lumana. Bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan kasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwari zai gabatar. Inda shirin na wannan makon ya maida hankali ne akan korafin 'yan arewacin Najeriya da ke ayyukan noma a yankin kudu maso yammacin kasar waɗanda ke kokawa cewa gwamnatocin yankin na mayar da su saniyar ware wajen sha'anin bayar da tallafin kayan noma. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, majalisar zartarwar Isra'ila ta kada kuri'ar kaucewa jaridar Haaretz da ta fi dadewa a kasar sakamakon yadda take yin suka akan rikicin Isra'ila da Hamas da kuma kalaman da mawallafinta yayi na neman a kakabawa manyan jami'an gwamnati takunkumi. A cikin wata sanarwa a ranar Lahadi, ofishin Shlomo Karhi, ministan sadarwa, ya ce sauran ministoci sun amince da shawarar da ya dauka akan jaridar ta Haaretz. Ba za mu yarda da mawallafin jaridar da kasa a Isra'ila ya yi kira da kakaba mata takunkumi ba, kuma ta taimakawa abokan gaba a cikin yaƙi, kana kasa ta taimaka mata da kudadinta, in ji sanarwar. Wannan matakin zai kawo ƙarshen tallace-tallace da gwamnati ke yi a cikin jaridar ta 'yan sassaucin ra'ayi mallakar dangin Shkokin, tare da soke biyan kuɗi na ma'aikatan ƙasa da ma'aikatan kamfanonin gwamnati. A hali da ake ce kuma, ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau Litinin, inda yaƙe-yaƙen Ukraine da Gabas ta Tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin Amurka. Fatan samar da shirin tsagaita wuta a Gaza da Lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin Rome da ke samun halartar ministocin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka. A ranar farko ta taron na kwanaki biyu a yau Litinin, kungiyar ta G7 za ta samu halartar ministocin kasashen wajen Saudiya, Masar, Jordan, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar, da kuma babban sakataren kungiyar kasashen Larabawa. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta ce, tare da abokan haɗin gwiwa za a tattauna hanyoyin da za a tallafa wa ƙoƙarin da ake yi na cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza da Lebanon, da shirye-shiryen tallafa wa jama'a da kuma inganta yanayin siyasa don kwanciyar hankali a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe a faɗin duniya sun samu ƙwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki, yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke barazanar sanya haraji mai yawa musamman a kan China. Wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin. Yayin wa'adin mulkinsa na farko, Donald Trump ya ɗora haraji mai yawa a kan China, lamarin da ya girgiza tattalin arzikin duniya. Kafin dawowarsa, Trump ya sha alwashin ɗaukar ƙwararren matakai na ɗora harajin kashi 10 cikin 100 a kan dukkan kayayyaki da za a shigo da su Amurka, da kuma ɗora kashi 60 cikin 100 na kayayyaki daga China. Yayin da China ta ƙi maida martani kai tsaye ga barazanar Trump, ta yi kashedi kan ƙaruwar rikicin tattalin arziki. Mao Ning, ita ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen China, ta faɗa a cikin harshen China tana cewa, ba mu amsa tambayoyi da aka yi su kan tsammani, amma bari na sake nanata cewa babu wanda ya yi nasara a yakin kasuwanci, kuma duniya ba za ta ci moriyarsa ba. A ƙarshe, Akalla 'yan kasar Somalia 22 ne suka mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife a gabar tekun kasar Madagascar a ƙarshen mako, a cewar ministan yada labarun Somalia Dawood Awais. Hukumar kula da kogi ta shoshin ruwa da kuma harkokin teku a kasar Madagascar ta ce wasu jiragen ruwa biyu sun taso daga Somalia zuwa wani yankin teku na French India da ke Mayotte a ranar 2 ga watan Nuwamba, tafiya ta ɗaruruwan kilomita. A ranar Asabar, hukumar tashar jirgin ruwan ta ce masunta da ke yankin sun tsamo jirgin ruwan farko da ya kauce wa hanyarsa a ranar Juma'a a kusa da Nosy Iranja. Sun ceto mutane 25 da suka hada da maza 10 da mata 15, amma wasu mutum 7 a cikin jirgin sun mutu, inji hukumar. Ministan yada labarai na Somalia Awais ya ambato kalaman takwarorinsa na Madagascar, inda suka tabbatar da mutuwar mutane 22.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a gudanar da babban zaɓe a Ghana, hukumomin tsaron ƙasar sun tabbatar wa 'yan ƙasar cewa sun shirya tsaf don gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Hukumomin dai sun ce ana ɗaukar dukkan matakan da suka dace don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Daga Akara, ga rahoton da wakilinmu Hauwa Abdulkarim ta aiko mana.
A sansanin sojan sama na Ghana, jami'an tsaro sun kare kaini wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin Samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Musharrir Dini Sadiq Maiga, ɗaya daga cikin limaman sojan sama, ya ce:
"So dai kamar yadda kuka san, kowane lokaci a shirye muke, a masoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu kasan zama zaman lafiya. Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi zaman lafiya a Ghana. To wuri kamar lokaci kamar haka, to dama ba wai kwana muke yi ba, amma to shi mu kara falkar da junanmu, kuma muna kara dogon cewa zaman lafiya. Sai wannan tabbas ne muna ciki, kuma labari na tafiya inda ya kamata insha Allah."
Daga headquarter 'yan sanda, 'yan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kara kaimi wajen shirye-shirye na tsaro. Rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan ƙasa domin kula da doka da oda. Ɗaya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban sufeta na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar Ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali.
"As part of the briefing, we touch on our deployment plans."
Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban. Abu mafi muhimmanci da Sufetor General na 'yan sanda ya jaddada shi ne, wanda ni kuma nake so in maimaita, shi ne tabbatarwa ga al'ummar wannan kasancewa kwamitin tsaro na zaɓen ƙasa sun shirya don tabbatar da doka da oda. Duk wani ɗan ƙasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali don yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe. Sufetor General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya tsaf don fuskantar duk wata matsalar da za ta taso. Duk da waɗannan tabbacin, jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya.
Alhaji Faisal Mustapha Dodo: "Gaskiya an shirya, in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina, kowa dai na buzuncin siyasa. Inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali. Saboda me? In ka duba shugaban jam'iyyar NDC, shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama, ya nuna cewa shekaran gaba da je kotu ba."
Sunana Abbas Ayub Babaguni: "Tani da dama na fargaba, duba da yanda ita jam'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ta ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaɓen da an kare.
A nasu bangaren kuwa shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya jaddada cewa za a gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana yayin da yake jawabi ga ƴan kasa ya ce gwamnati tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da tsaro ga al'umma da kuma tabbatar da cewa zaben ya zama abin alfahari ga Ghana.
Ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair elections.
Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zabe ta ƴanci da gaskiya. Ina so in tabbatar wa dukkanin ƴan Ghana cewa demokradiyyarmu za ta ci gaba da kasancewa mafi ƙarfi kuma ba za a taɓa samun tangarɗa ba. Yayin da nake shirin sauka daga ofis zan iya kokari na girmama wannan demokradiyyar don ceto Ghana da makomar Ghana ga al'ummar da za ta zo nan gaba. Daga sojin sama ƴan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa hukumomin Ghana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yonkwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Hawwa Abdulkarim kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu dan shakata da wannan faifai.
Sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsokokin ba za na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shafuwa abinda na so da ki gane yake kin yi maduwa tace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gumba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galba batu kar mutanen yola taji labari na har tana zubar balla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dandana sai na ji akwai wani birki da dandano nai ma ban tantance ba jana ce ganki ba hada da ke labari ki bani baki jira da na ganki nake san ku sake kallanki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma,
ka ga haka cikin kada zalunci, mai za ka bada a cikin yanci, mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya fada mana kariya ne, don sallogar zambo ne.
Masarai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen ƙasar suna samun tallafi amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba ruwan su da
mu sana'an mu kiwon shanu awakai da kaji kuma mita neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mita nema mita har takaddu iri-iri wanda aka sa muka tikka fanfan kuma Allah bai sa har yanzu ya kai gare mu
mai taini local government dan kamar office na manoma amma dai gaban zadi ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce muna su kai saura kadan za a baku amma muka gaji muka bazuwa
manoma ƴan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya kenan suke kokawa kan rashin cin gajiyar tsare-tsare da shirye-shiryen tallafawa manoma da gwamnatocin yankin a matakan kananan hukumomi da jihohi kan bayar a duk shekara a dakace
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura
madalla. Masarai, masana sun daɗe suna fashin baki dangane da gagarumin rawa da manoma da makiyaya ke bayarwa ga ci gaban al'umma musamman ta bazkar samar da abinci da kuma bunƙasar tattalin arziki. Najeriya na cikin ƙasashen da suka dogara da wannan fanni na noma da kiwo ɗaruruwan shekaru da suka gabata tun ma gabanin ƙasar ta samu albarkacin mai. Al'ummar yankin arewacin Najeriya su ne kan gaba a wannan ɓangare wanda shine ginshikin arzikin da kasar ta ginu a kansa. Ko da yake gwamnatin kasar ta Najeriya a lokuta daban-daban kuma a matakai daban-daban ta shaɓulo da tsare-tsaren bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar tallafawa manoma da makiyaya da kayayyakin aiki a wasu lokutan ma har ma da kuɗaɗen sarrafa ayyukan nasu. Amma manoma ƴan arewa da ke gudanar da ayyukansu na noma a yankin kudu maso yammacin ƙasar wato yankin jihohin nan na Yarabawa na korafin cewa hukumomi a can na mayar da su saniyar ware duk da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci ga mutane da kuma kudaden shiga ga gwamnatocin yankin. Abokin aiki Hassan Umar Tambuwal ya zanta da waɗannan manoma kuma ga rahoton da ya hada mana.
Muhammadu Danta ne sarkin Hausawa Uli Dundu. Manoma ne jama'ata, suna noman masara, rogo, shinkafa da gyaɗa, doya duk suna nomawa. Sai kokari mu samu tallafi ga gwamnati, gwamnatin nan tamu ta karamar hukuma local government din nan Maliya. Dan ne muke kokari mu samu, mu yi kokari amma ba mu samu ba.
Kamar da me kuke nema ga wannan gwamnati?
Kamar su taimaka mana da kuɗi, taki, shine muke neman su lafa mu da shi da motocin noma ta rafto.
Kun taba rubuta musu?
Eh, mun taba rubuta har mun je can local government din sun ka kawo mana gobe ba mu samu ba. Mun yi zuwa babu iyaka. Da mun ka gaji ne mun ka dina.
Kun taba zauna da shi shugaban karamar hukumar ko kai magana a game da bukatunku?
Eh, mun taba zauna da su, mun ka tattauna, sun ka ce za su kawo mana tallafi amma kuma shiru ba mu samu komai ba, mun kakura mun ka dina zuwa. Don kaga mu an samu mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen kasar suna samun tallafi amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba. Ba ruwan su da mu
kana nan Yarbawa manoma
kai mai ba manoma suna taimaka musu dan muna ganin abubuwan da suke ba su amma mu sun mai da mu gefe.
Sunana Muhammad Suleiman, wazirin garin Oni Dundu karamar hukuma a Kenya. Mu sana'an mu kiwon shanu awakai da kaji ko mita neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mita nema mita har takaddu iri-iri wanda aka sa muka tikka fanfan kuma Allah bai sa har yanzu ya kai gare mu. Abokan zaman mu Yarbawa aka ba su sai su zo su ce mana gashi an ba su mu fa sai mu ce mu ta zuwa an hana mana ba ba mu ba. Taimakon da gwamnati ya kamata ta taimaka mana mu ma mu yi kiwo mu yi noma tunda dai da noman da kiwon shine ake dan samu ana ta abin nan din harkokin rayuwa.
Ka da kai kana kiwo a nan jihar Oyo?
Gaskiya na dade ina kiwo dan na kai shekara 19 ko 20 ina kiwon shanu, ina kiwon awakai, ina da tumakai da kaji duka ina kiwo.
Ta kaman mai me kuka nema ga gwamnatin jihar Oyo ko kuma karamar hukuma?
Eh, gwamnatin jihar Oyo da karamar hukuma don mun nemi tallafi na kuɗi da ake bayarwa an ta babba wasu Yarabawa amma mu Hausawa ba wanda ya taba ba mu kuma mai takai korafin mu ga karamar hukuma da har gwamnati mun dan rubuta takardu ma an abin nan to amma ina ganin abin kila bai isa wajen shi ba ko kwana-kwanan nan ma mun cika wasu fom-fom amma har yanzu dai shiru
sunana Muhammadu Mai Akoko nan wani dundu a kele local government ina noma shinkafa ina noma masara ina noma haddawa ma na taba noma kasa ga kuma tayi gyada ma na taba sa kuma tayi ina noma rogo da wahala muke aikin ba muna yin shi ba yadda sauki gare mu aikin amma muna yi saboda ya zama dole mu ba mu da kuɗin sayan takin zamani ba mu da motocin noma duka wayannan ba mu da su
to kun taba nema
mun taba nema
gaba hunka nema
to mun taba nema ga gwamnatin tare ga gwamnatin jaha ba mu samu ba mun taba an taba kawo mana ainihin wani daga arewa musamman aka turo mana wani yan power yanzu ya dauki statement din mu ya muka tahe muka gwada mishi gonakin mu ya auna har kasar gonakin mu ma musamman an diba an tahe da ita mun zo mun yi tauni local government mun yi tauni local government abin da kamar office na manoma amma dai gaban za da yohi ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce mana suka yi saura kadan za a baku an muka gaji muka bar zuwa
a can baya ka taba noma kamar buhun masara guda nawa
buhun masara na taba noma buhun masara 100 na taba noma buhun shinkafa 100 kuma shi kuma rogo na taba noma ainihin kwariya 10 tun na taba noma
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da watan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
sunana Abubakar Sarki ya magana noma a gaskiya magana noma muna nan muna yi noma amma a cikin wani hali wanda yake babu taimako sai dai taimakon Allah saboda da daman lokaci mun kai kukan mu ga local government mun je nan secretary ta akele local government don a taimaka mana mu Hausawa mazauna nan kudu akan maganar aikin noma duk ba a taimakawa sai dai su taimakawa Yarbawa ɗan uwansu suna ware mu Yarbawa su nuna mana cewa gashi sun taimaka musu har mu gani mai sha'awa to amma abinda baka samu ba dole sai dai mu sa ido amma muna roƙon gwamnati yanzu ta samu yanda za a yi mu ma a shigar da mu saboda muna noman masara muna noman shinkafa muna noman dawa duk suna yi anan har da gyada ma
haka ma wasu ɗan arewa da ni tattauna da su a jihohin Ogun Ondo Osun Ekiti har da manoman kayayyakin lambu a jihar Lagos dukkansu sun ce kanwar duk jace domin suna fama da rashin tallafi ko taimako daga gwamnatocin yankin na tuntubi sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar Oyo Suleiman Olariwaju yace gwamnatin jihar Oyo tana tallafawa mazauna jihar Oyo ba tare da nuna wani bambanci ba
to Allah ya kyauta masu rai karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu
alaikum ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai dan aikin talaka kan kai wannan ba mai
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar ƙarawa 1 wato +1 sai ku saka 202 445 6389 zan sake maimaita lambar alamar ƙarawa 1 202 445 6389 kada ku bari a barku a baya sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannun
madalla yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na dauke da labaran wasanni a takeice
yayin da hankula suka soma tashi a kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila da horar da ƴan wasan kungiyar Pep Guardiola ya sha alwashin daidaita al'amura a daidai lokacin da shi da ƴan wasan kungiyar suka soma fuskantar matsin lamba sakamakon koma baya da rashin nasara a wasanni kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta a hannun ta tanan da ci hudu da nema a ƙarshen mako shi ya bada jumlar watanni biyar kenan a jere da kungiyar ta sha kashi yan kwanaki bayan da kocin ya rattaba hannu a sabon kwantaragen shekaru biyu da zai kawaita zaman sa kungiyar har zuwa shekara ta 2027 wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a cikin gidanta daga shekara ta 2003 kuma wannan ne karo na farko da ta sha kashi a watanni biyar a jere tun daga shekara ta 2006 bayan da ta koma mallakar Sheikh Mansur haka shi ma kocin wannan ne karon farko da ya taba shan kashi a watanni biyar a duk tsawon rayuwarsa ta horarwa inda lamarin yanzu haka ya haifar da tazarar maki takwas tsakanin City din da Liverpool da ke saman teburin gasar Premier a wasan gasar ta Premier ta gaba City din za ta kara ne da Liverpool inda manazarta lamarin wasanni ke ganin cewa shi ne bayyana ko City din na takarar kare kambin gasar ko kuma za ta fice kare da bangaren kuma shahararren dan wasan kungiyar ta Manchester City Kevin De Bruyne ya ce babu tabbas kan ko zai ci gaba da zama kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasanni ko zai matsa gaba De Bruyne dan kasar Belgium mai shekaru 33 zai kai ƙarshen kwantaragin sa da kungiyar ne a ƙarshen wannan kakar wasanni amma kuma rahotanni sun bayyana cewa ya dakatar da duk wata tattaunawa ta sabunta wani kwantaragin a wata makamanciyar wannan kuma shahararren dan wasan Liverpool Mohamed Salah ya ce yiwuwar barin ta kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ya fi yawa kan yiwuwar ci gaba da zaman sa yayin da yake bayyana damuwa kan yadda kungiyar ta ki sabunta masa kwantaragin sa kwantaragin dan wasan mai shekaru 32 zai karkare ne a ƙarshen wannan kakar wasanni to amma ya ce har kawo yanzu kungiyar ba ta tantance shi ba balle ta bashi wani sabon kwantaragi bala dan kasar Masar ya koma Liverpool ne daga Roma a shekara ta 2017 kuma yanzu haka shine ya fi kowanne dan wasa da kungiyar zura masa yawan kwallaye a wannan kakar wasannin kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain ta tabbatar da cewa shahararren dan wasanta Vinicius Junior ba zai sami takalle da ba a wasan gasar da kafin Turai da kungiyar za ta kara da Liverpool a wannan makon ta kuma rauni da ya ji dan wasan dan kasar Brazil ya sami raunin ne a wasan gasar La Liga da Madrid din ta doke Leganes da ci 3 da nema a jiya Lahadi duk da yake da shi aka kammala wasan baki daya rahotanni sun bayyana cewa ana sa ran dan wasan da ke da hutun jinyar rauni har na tsawon kusan makonni 3 ba tare da taka leda ba duk da yake kungiyar ba ta fito fili ta bayyana ainihin matakin raunin ba ƙarshen labarin watanni kenan
a kai da Murtala yanzu kuma ga labarai a takaice
a jiya Lahadi majalisar zartarwar Isra'ila ta kada kuri'ar kaucewa jaridar Haaretz da ta fi dadewa a kasar sakamakon yadda take yin suka akan rikicin Isra'ila da Hamas da kuma kalaman da mawallafinta ya yi na neman a kakaba wa manyan jami'an gwamnati takunkumi a cikin wata sanarwa a ranar Lahadi ofishin Shlomo Karhi ministan sadarwa ya ce sauran ministoci sun amince da shawarar da ya dauka akan jaridar ta Haaretz ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau litinin inda yaƙe-yaƙen Ukraine da gabas da tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin Amurka fatan samar da shirin tsagaita wuta a Gaza da Lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin Rome da ke samun halartar ministocin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka. Kasashe a fadin duniya sun samu kwarin gwiwa akan batun rikicin tattalin arziki yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke barazanan sanya haraji mai yawa musamman akan China. Wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin. Yayin wa'adin mulkinsa da farko, Donald Trump ya dora haraji mai yawa a kan China da bari da ya yi da ya fi
Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan abubuwan da ke da Ghana da kuma madadin da kan waɗanda Thank you.